Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin namu na yau za mu ji yadda hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske akan aikace-aikacen dakarun Najeriya a daidai lokacin da Amurka ke ganin ya kamata sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani wurin tunkarar kalubalen tsaro da yadda Najeriya.
The aim of our ongoing operations across the country.
Manjo General Edward Buba kenan na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ke bayyana manufofin irin arangama da dakarun Najeriya ke yi na bankado tare da tumurmusa ƴan ta'adda su da abokan burminsu. Don cimma hakan mun fahimci buƙatar ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai akan ƴan ta'addan. A saboda haka muna tattara bayanan sirri. Muna farautar 'yan ta'adda sannan muna kai masu hare-hare a wuraren da muke da tabbacin cewar nan ne sansanoninsu. A cikin wannan mako, dakarunmu sun sheƙi hatsaribin kwamandan 'yan ta'addan nan mai suna Mansur Dan Audu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar wani tsararren shiri da aka yi amfani da bayanan sirri. Duk hararen da muke kaiwa, tattaro bayanan sirri na taka rawa sosai a ciki. Kwanan nan an kashe mana jami'ai guda 5. A shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma guda 3 a kudu maso gabashin Najeriya, ko da yake ba wani yaƙi da ba za a samu hasarar rai ba, amma abin da muke yi anan shine muna takaita samun hasarar, kuma muna aiki sosai don nakasa da ragargaza tasirin 'yan ta'adda a fadin Najeriya daban-daban.
As a force, we are targeting the terrorist logistics bases and other structures that are affiliated to these terrorist groups.
A gefe guda kuma, babban kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka, wato AFRICOM, General Michael Langley, ya kawo ziyara Najeriya, inda ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. A daidai lokacin da Amurka ke neman sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani don tunkarar kalubalen tsaro a cikin kasar. Na tambayi kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, ko mai kwamandan sojojin na Amurka ya tattauna da babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, General CG Musa.
Wannan shine kusan karo na 2 da ya zo a Najeriya. Ya zo ne domin ya jinjina ma rundunonin sojoji na Najeriya kan irin aikin da suke yi na kawo zaman lafiya a Najeriya da kuma Afirka gaba daya, musamman ma Afirka ta yamma. Kamar za ku iya tunawa, shugaban rundunonin sojojin Najeriya, General Christopher Gwabe Musa, an zabe shi a matsayin shugaban kwamiti na shugabannin tsaro na Afirka ta yamma gaba daya. So kan wannan ne yazo ya same shi domin a ƙara fito da muhimman dubaru yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki. Kada ka manta, ƙasar Amerika ƙasa ce wadda tana da alaka dangantaka mai ƙarfi da Najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro. Akwai kayayyaki da muka siya daga ƙasar Amerika, sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban. So kamar da na faɗa, akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin Najeriya da ƙasar Amerika. Amma 'yan kwanaki, 'yan shekarun da suka wuce, an ɗan samu matsaloli wajen shigo da kayayyaki na aikin soja. To cikin abubuwan da shi shugaban hafsoshin Najeriya gaba ɗaya, General Christopher Musa, da ya magana da shi wannan janar da ya zo daga Amerika, shine a sassauta ƙa'idoji na shigo da kayan yaƙi ko kuma kayayyakin aikin soja daga Amerika, yadda za mu samu mu ƙara ƙaimi wurin wannan aiki da muke yi na kawo tsaro ƙasar.
To kamar dai yadda General Gusau ke bayanin, wani lokacin ana samun tasgaro wurin saidawa Najeriya makamai. To shin wannan ziyara da kwamandan na AFRICOM General Langley ya kawo Najeriya har ma ya tattauna da jagoran sojojin kasar, shin kwalliya za ta biya kudin sabulu? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Kamun mu ba da ansan cewa ko kulliya za ta biya kudin sabulu kai ba, wato ya kamata mu gane yadda ta Amerika ke gudanar da al'amuranta game da saida makamai ko kuma rashi saida shi ga abokai. Na farko, bayan ayin clearing din wannan na'uran technology din za su iya saida mutane domin ba komai za su iya saidawa ba. Bayan ayin clearing din wannan, akwai wasu ka'idoji kuma wanda suke gindaya wanda ba su ba kadai ke gindaya wa'annan ka'idojin. Wato akwai wa'anda dokoki ne wa'anda 'yan majalisa ke yi, suna da abinda ake ce ma oversight da 'yan majalisa ke yi sosai akan soja da kuma executive branch din, wato sashen gudanarwa na gwamnati gaba daya. Abinda aka fi samun sojan Najeriya da ko kuma su Amerika suke orafin cewa ba su saida makaman nan ba shine abinda suke ce ma protection of civilians, wato kare jama'a a wurin amfani da wa'annan makaman da kuma maganganun kare haƙƙin bil'adama ga sojoji. To na san cewa sojan Najeriya duk da zage-zagen da aka yi ta musu don tana keta ƴancin bil'adama ko kuma ba su wato mai da hankali wurin tabbatar da cewa makaman nan ba su hallaka farar hula ba, na san cewa wato abinda su Amerika wake ce ma lehilo, na san cewa su sojan Najeriya akwai ka'idoji da suke fitarwa da kuma horarwa da suke ba ma sojojin namu wanda zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin da za a bi duk ka'idojin da ya kamata saboda kar a hallaka farar hula. Zai rage sassaucin da ake sawa akan saida mana makamai da kuma tabbatar da cewa duk sanda aka yi maganar sojan Najeriya ba ana ganin shi akan soja bane mai cin zarafi kuma ko kuma wanda ke hallaka jama'a, wato farar hula.
A gaida Wing Commander Musa Isa Salman. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.